الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar daya ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435, daidai da 28 ga watan June shekara ta 2014. Wannan shine cassette na 17 daga cikin jerin giyar karatuttukan karishan karatun Fatwal Hamawiyatul Kubra, wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangiji ya ji kanshi da rahma. Asalin littafin Fatwa Hamawiyyar Kubra tambaya ce aka rubuto wa Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim rahimahullah daga garin Hama na kasar Suriya, inda ake tambayan shi ana neman fatawarsa dangane da yadda ya kamata a fassara ayoyin sifatul khabariya da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda suka zo suna bayanin sifofin Allah khabariya. A inda Ibn Taymiyyah ya ɗauki alƙalaminsa ya rubuta wannan amsa tsakanin Azhar da La'asar. Wannan littafi babban malaminmu Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullahu ya karantar da asalin matanin shi a cikin kasusuwa sama da guda 90. A inda kuma malam Albani rahimahullah ya dawo yana karanta wannan muqaddima da Dr. Hamad ibn Abdul Muhsin al-Tuwayjiri ya yi ma wannan bugu na maktaba ta Darul Minhaj. Malam ya yi kasusuwa kamar guda 6, Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu 'yan ta'adda suka yi mishi. Muna fata Allah ya karɓi shahadarsa, shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Ummu Abdul Barri. Idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba, muna nan muna ta karanta wannan doguwar muqaddima ilmiya wadda Hamad al-Tuwayjiri al-Doktor ya ma wannan ainihin littafi. Mun kwana a ƙarshen inda yake bayani dangane da dilalatul aqli alaiha bima ya'ti, yadda hankali yake nuna cewa lallai da gaske ne Allah yana da uluwi. Mun gama jin waɗannan hujjoji da ya kawo a inda yake ƙoƙarin mayarwa da 'yan ash'ariya da ire-iren 'yan bid'a masu ta'awilin sifat, yake ƙoƙarin mayar musu da martani da irin hankalin da suke cewa suna aiki da shi wajen fassara ainihin nasoshin. A yanzu za mu tashi a shafi na 105, inda mala ya ce rabi'an madhhabu jumhuril asha'ira wa abradu shubahihim. Malaman asha'ira dangane da uluwi da kuma menene shubuhohi mafi bayyana waɗanda waɗannan ash'ariyawa suke kafa hujja da su a matsayin hujjoji. Kama sabaka fa inna jumhur al-asha'irati wa muta'akhirihim mimman yunkiru sifat al-uluwi lillahi wa hum mutamassikuna fi dhalika bi ba'di shubahi haythu ja'aluha qawati'a aqliyatan wa barahina yaqiniyatan aradu biha al-adlata as-sam'iyya. Yake kamar yadda bayani ya gabata, fa inna jumhur al-asha'ira daukacin ash'ariyawa wa muta'akhirihim da na baya bayan su mimman yunkiru sifat al-uluwi lillahi, waɗanda suke ƙaryata cewa suke yin musu cewa Allah ba shi da siffa ta ɗaukaka, wa hum mutamassikuna fi dhalika bi ba'di shubahi, kuma ya gabata cewa suna riƙo ne ƙarƙashin haka da wasu shubuhohi, wasu rigingimu da suka ɗauka a matsayin hujja. Haifu ja'aluha qawati'a aqliyatan, waɗanda suke lissafa su a matsayin hujjoji yankakku waɗanda hankali ke karɓa, wa barahina yaqiniyatan da kuma cewa dalilai ne na yaqini, aradu biha al-adillata as-sam'iyya, waɗanda suke kokarin su gwara su da dalilai waɗanda aka ji su a cikin nasushi. Wa min ahammi hadhihi shubahi ma yali, malam Hamad al-Tuwayjiri yace daga cikin muhimman waɗannan shubuhohi da suke hujja da su akwai abubuwa masu zuwa. Anna ithbatul uluwi dhati lillahi yalzamu an yakuna hayyizan, cewa idan aka tabbatar da Allah yana da daukaka ta zatin shi, to wannan yana lazim ta ce wato an yi wa Allah hayyiz makan kenan, an yi mishi jiha. Walau kana muhayizan lil alami, to idan ko Allah ya kasance yana da wuri wanda yake wato daban da ita wannan al'alam halittar duniya, la kana akbar minhu, to zai zama kenan ko dai a ce Allah ya fi duniyar nan girma, au asghara, ko ya fi duniyar nan kankanta, au musawiyan lahu, ko kuma girman su daya. Kun ji irin hujjojin nan sannan laulau din. Wa hadha yujibu an yakuna lahu miqdaru, to in ku aka ce abu gashi ya fi wani girma, ko girman su daya da wani, ko kuma ya gaza wani a girma, to wannan ya nufin abin yana da awo kenan, yana da miqdari, za a iya quantifying din girman shi ko nauyin sa ko hajjamin sa ko makamancin haka. To in ku aka ce haka wa kullu muqaddarin, to duk ko abin da za a iya lissafa girman shi ko nauyin shi ko yanayin sa, to fal aqlu yufridu asghara minhu aw akbara, to zuciya hankali zai iya tunanin wani abu da yafi shi girma ko yafi shi karanci. Ma'ana duk abin da za a auna a hankalin mutum, a ce misali garin Zaria yafi garin Soba girma, ko kuma garin Zaria da garin Soba girman su ɗaya misali, to in dai za a iya musu wannan awa, to za a iya tunanin wani gari kenan da ya kai girman Zaria ko ya gaza. Haka aka ce wannan mutumin yafi wannan shekaru, to za a iya ganin shi ma wani wanda yafi shi. Ma'ana in dai za a iya muƙarana tsakanin wasu abubuwa guda biyu a siffa, a kaddara nauyin su ko yanayin su ko girman su ko tilin su, to za a iya samun kenan tsakanin su akwai zarceceniya. To aka samu zarceceniya ku, duk abin da ya zarce wani, to za a iya samun shi ma wani ya zarce shi ko ya gaza. Mun gane logic din nasu ko? To sai suka ce in ku aka ce haka game da Allah, wa qalu aidan, suka ce isbatu uluwi yalzamu minhu an yakuna lillahi an yakuna Allahu fi jati, yana tabbatar da cewa Allah yana wani waje kenan na musamman. Walau kana fi jati, idan ko yana wani wuri na musamman, laftaqara ila mahallin, to yana bukata izuwa ga matsuguni kenan. Wala lazima an yakuna almahallu qadiman, to kuma in aka ce yana bukatar matsuguni, dole ya zama matsugunin tun azal ne, tunda shi ma Allah tun azal ne. Fa innahu qadimun ta'ala qadim, domin Allah yana nan tun azal, da ka wurin da yake da bukata in an ce yana da wuri, shi ma dole wurin ya zama yana nan tun azal. Aw yakuna subhanahu hadithan, ko kuma ya zama in wurin hadisi ne, to shi ma Allah hadisi ne kenan. Ta'ala Allahu amma yaquluna, li'anna almahalla hadithun wa kilahuma mumtali'un, ce domin wuri kuwa dama shi samamme ne. To kaga ba zai yi a ce waɗannan biyun sun haɗu ba, Allah qadimi kuma a ce an mishi wuri, shi kuma wuri hadisi ne, domin dole sai dukan su zama qadimai ko dukan su zama hadisai, kuma biyun baya haduwa. Na so na katin jin shi kai aiki, saboda mu saba da irin wannan katin mako zama ba na ya kawo ne kawai dan ya mana bayanin me suke faɗa, ya kuma ya kamata mai musu da martani. Ka ji karatu ne babu aya babu hadisi, irin karatun zulke dan Muhammad. Wa qalu, suka kare cewa law kana mukhtassan bil jihati wal hayyiz, da za a ce yana da wuri ko mahalli, la lazima an yakuna ghayra mutanahin min jami'il jawanib, dare zama ba shi da matuƙa ta kowane bangare. Wa hadha kulluhu batil, suka ce wannan kuma dukan shi barna ne. Wa qalu, suka ce law kana mutanahiyan, da ya zama kuma yana da ainihin wato matuƙa min jami'il jawanib, ta dukkan wurare. Fa hina idin nufridu quwwa fawqahu ahyazan wa jihatin fariga, to zai zama mu dauka kenan cewa akwai wasu wurare a saman shi da gefa wanda suke empty. Ma'ana aka ce ga abu an aje shi a wuri, to abun yana da air space din da yake occupying, to dole ya zama a gefan shi da saman shi da kasan shi akwai empty space. Da haka kenan in aka ce haka, to akwai wani wuri a can sama da inda Allah yake, inda babu komai. Sai suka su da kai suka ce wannan kuma ba zai yiwu ba, ina fata mun fahimci wannan. Fala yakunu fawqa jami'il ashya, sai zaman an yi haka, to kenan Allah baya saman dukkan abubuwa, tunda akwai sama a saman shi inda babu komai, akwai empty space a sama da shi. Jama'a, irin wannan karatun ne kawai ake cewa, shi yasa zaka ji ana fadan cewa duk wanda ya tauhidi yayi yawa sai ya bata. Irin wannan tauhidin ne dama na bata ne, ai mun shajin tarihin waɗanda suka bata akan shi. هذه من أهم الشبه التي تمسكوا بها wa abrazuha wadannan suna daga cikin mafiya bayyana da mafiya muhimmancin shubohin da suke riko da su walahum fi hadha shubuhun kathiratun la hajata li dhikriha baya ga wadannan akwai shubohi da dama wadanda babu bukatar sai an ambace su Allah shi kyauta mala yace undur ash-shubhatu allati awradaha fil irshad lil juwayni ka karanta shubha wanda ainihin wato ibn al-juwayni yayi ta kwararo su abdul malik ibn abdullah ibn yusuf al-juwayni wannan babban malami na ilmul kalami da kuma usulul fiqh an shayin magana akan shi ka karanta littafin mai suna al-irshad littafin akwai shi an buga shi maktaba ta ainihin wato alamul kutubi sun buga shi tun a 1987 da tahqiqin wata malama mutumiyar kasar misra ita ce doktora Fawqiya Hussein Mahmud wata farfesa ce ta falsafa a jami'o'i a jami'ar ainihin Ain Shams ta kasar misra hannuna da kai kanshi bane akwai shi a nan makarantar insha Allah akwai kuma wani bugu da aka mishi tsura wanda zaka ganshi haka ake buga shi ba shi da wani nagarta ba shi da wani tahqiqi duk irin wannan abubuwan shine a cikin shi dai wannan maganganun law kaza lakana kaza 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 irin waɗannan laukaniyat alfariga anil asalati wal haqiqa karanta wannan littafi a cikin shafi na 39 zuwa 40 da kuma luma il adillati wanda shi ma nashi ne shi malan ainihin ibn juwayni din a shafi na 801 da kuma ash-shamil fi usuliddin wannan shi ma duka littafin shi ne tun daga shafi na 510 zuwa 524 saboda ba su da wata tijara su ita shine kawai aikin nan daga dilita fansu abin da ke dauke da shi kenan kamar yadda ka dauki tafai Imam Nawawi duk inda yazo sai ga magana yake akan sunna magana yake akan gyaran al'amari na tauhidi da gyaran halaye saboda irin shi kuma nashi karatin kenan in ka dauki Ibn Qayyim sai ka ga duk inda yazo maganganu yake akan aqida maganganu yake akan sunna maganganu yake akan biyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu yayi magana daya ya maimaita ta a cikin littafai da yawa saboda fa kullu ina'in alladhi fihi yambu kowace ƙwarya irin abin da ke cikin ta irin ƙanshin da za ta yi kenan in zo gale ne ƙanshin shi za ta yi idan dinkin ne haka idan fara ce duk abin da ke ciki shi za a ji ƙanshin ta a ciki ina fata mun gane wannan sai kuma littafin al-i'tiqad na al-Imam al-Ghazali shi ma wani daga cikin manyan bijiman malamai masana a wannan ilimi na al-ilmul kalam a cikin shafi na 44 zuwa 46 da kuma qawaidul aqaidi shi ma na al-Imam al-Ghazali ne a cikin shafi na 162 zuwa 164 sai kuma littafin al-ghunyatu fi usuliddin li abi sa'idin an-naysaburi wannan wani babban malami ne ba shafi'i alqali na garin su na Naysabur ana mishi laqabi da mutawalla shafi'i ya kai ya tike ya kware a wannan ilimi na bata ya rayu a karni na ainihin 5 zuwa na 6 ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 470 da ainihin 8 insha Allah yau kwatankwace shekara 957 wannan malami ya rubuta wannan littafi kuma littafin ya yadu ya samu karbuwa a wancan zamani domin daidai zamani ne wanda waɗannan bakaƙen aqidu suke da rawaji sosai akwai tahqiqin da Sheikh Imaduddin Ahmad Haidar ya mishi wanda aka buga shi ma a maktaba ta alamul kutubi a shekara ta 1987 duka littafai ne waɗanda suke Allah ya taimaka mu da nan kasar ba su yadu ba domin barna ce ba su da wani amfani ya dasu akwai kuma al-mawaqif na al-imam al-iji al-iji al-mawaqif iji shi ma wani dakare ne a wannan harka al-imam al-iji ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 756 yau kwatankwace shekara 679 insha Allah waɗannan malamai duka waɗannan rubuce-rubuce suna nan a cikin littafin su ka karanta al-iji din a cikin shafi na 271 sai kuma asasu taqdis littafin ibnu rushd ko wanda ibn tamiya ya maraddi a cikin shafi na 57.6 zuwa 76 to kuma al-arba'ina lirrazi al-arba'ina fi usuliddin kenan al-arba'una fi usuliddin ta Fakhruddin Razi ma wannan malami basaraki cikin shafi na 106 zuwa 113 da kuma ma'alim usuluddin a cikin shafi na 42 zuwa 43 da kuma al-masail 50 fi usuluddin dukan su na Razi ne a cikin shafi na 36 zuwa 40 da kuma muhassali afkaril mutaqaddimina wal mutaakhirina a cikin shafi na 157 zuwa 80 zuwa da 58 da ghayatul marab ta al-imam al-amidi a cikin shafi na 180 zuwa 181 to mun ji wannan jama'a sai malai yace wa qad ajabu an al-adillati allati sadalla biha ahlus sunnati bima'ili wa qad ajabu an al-adillati allati sadalla biha ahlus sunnati bima'ili nan malan yayi wani irin larabci ne wanda akwai malaman ma da suke tuhuma cewa gwaranci ne shine takrarul fa'il wa qad ajabu ga wawul jama'a ya kawo ko wanda shine fa'ili na ajaba sannan kuma maimaita ahlus sunnati sune wawul sune dai wawul jama'a din shine mas'alan akaluni albaragisu akaluni albaragisu amma malamai sun yi tahqiqi cewa wannan ya tabbata domin qur'ani ma yayi magana da irin wannan larabcin shine gashi nan da yake cewa wa iz asarran najwa allazina zalam wa asarrun najwa wa asarru an najwa sai kuma Allah ya mata allazina zalam to allazina shine fa'ilin asarra sannan kuma aka gabatar da wawul jama'a da haka ya halasta haka a larabci ya halasta karanta littafin ainihin wato imamul suyuti shine hamul hawami sharhu jam'il jawami babban littafi ne a cikin usulun nahwi ya tsife magana yadda ya kamata da kuma sharhin littafin ainihin wato abin nan littafin ibnu hisham na littafin alfiya ta ainihin wato al-imam al-ashimi sharhin alfiya na ashimi Allah ya samu dace a takeice ce wa qad ajabu anil adillati allati tadalla biha ahlus sunnati bima yali ahlus sunna sun bada amsa akan waɗannan dalilai da waɗannan muta'awwila suke amfani da su da abubuwan da ke tahe ammal adillatun naqaliyyah dangane da dalilai na ainihin annaqaliya waɗanda aka ciro a cikin qur'ani da sunna faqad sallatu 'alaiha tawaqutuhumul akbar sun sallada sun daura babban dagutun su babban abinda suke bautawa ta wajen bata shi suka daura akai shine mene wa huwa ma yusamma bit ta'wil shine abinda ake ce ma tawili a mas'ala jama'a game da tawili mas'ala ce mai girma a cikin babuka na usul fiqhi da lugal arabiya da kuma sauran ilmomin da suke da alaka da shari'ar musulunci domin tawili wata zahira ce wadda ita ta jawo mafi yawan rigingimun da ake fama da su yanzu a addini shine kowanne takaddari daga cikin mu'tazila da sufiya misali da khawarija da shi'a da asha'ira da qadariya da nasiba duk waɗannan in suka tashi kawo barnar su za su dauko maka aya ne ko wani hadisi sai su bashi wata fassara da za ta dace da son zuciyar su shine ma'anar tawilin ko ma'ana in muka dauki mu'tazila a matsayin misali sun riga sun sawa kansu ka'idoji sai su tafi laluban ayoyi da hadisai wanda za su goyi bayan wannan ka'idojin ba za su samu ba saboda babu ayoyi amma sai su samu wasu ayoyi da suka yi kama da za su iya bada hujja sai su dauke sai su ce su ne hujjojin su sai su kyara ɗayan bangaren waɗanda kuma suka ga za su lalata musu hujjoji sai su murƙe su su bankara su su tankwasa su da ƙarfin tsiya har sai sun bi wannan tsari na su dan san Malam Albani rahimahullah yayi bayani sosai akan waɗannan musamman waɗannan irin tsare-tsare a waɗannan karatukan da yayi na Hamawiya da kuma wasu su da aka ga ba mu'tazili dama sai yayi kokari ya kware game da larabci saboda ya zama yana iya sarrafa larabci yadda yake so irin su zama shari abinda suka yi kenan da kan yi zuwa cikin tafsirin shi na Kashaf to duk inda ya samu wata aya da ta sabawa abinda suke gina mazhabin su akai to ba zai kyale ta ba da haka da yazo da suka zo fassara aya misali min sharri ma khalaq cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq to su a wurin su ba su yadda Allah yana halitta sharri ba daga cikin usul din su na al-adl cewa duk abinda Allah zai sa bawa yayi to sai dai alheri bawa shi da kan shi yake yin sharri domin idan Allah ya kaddara wa bawa yayi sharri kuma yi mishi azaba akan wannan sharrin da shi ya kaddara mai to ya cuce shi sai suka ce to kuma Allah baya cuta da haka sharri to bawa kadai ke yin kan shi shine Bukhari musu raddi na tafin khalqu af'alil ibad. To da suka goye suka ce wannan ayat ba haka karatun ta yake ba. Min sharrin ma khalaq suka ce. Min sharrin ma khalaqahu Allah. A'udhu bi rabbil falaq. Kace muna neman tsari daga Allah Ubangijin al-falaq hasken safiya ko min sharrin daga wani sharrin nan ma khalaq wanda Allah bai halicce shi ba tare da cewa babu qira'a ko da'ifiya ta zo da wannan karatun amma suka ce haka karatun yake saboda tsaurin ido irin na ɗan bid'a jama'a haka suke haka wa kallama Allah Musa taklima sai suka ce a ai wa kallama Allah Musa taklima shi Musa ne yayi magana da Allah magana ba Allah ne yayi magana da shi ba suka ce kuma lazima haka bai nufin Allah yayi magana da Musa dan Musa yayi magana da shi dan haka yayi mutum magana shi yake kula ka fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban sai haka dai suke irin waɗannan fasarori ga sanan burjik to wannan shine ta'awili jama'a tare da cewa asali a musulunci salaf magabata na ƙwarai malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai ba su san kalmar ta'awili da irin wannan fasara da muke bata yanzu ba da irin wannan mustalah da muke bata yanzu wanda ke jawo rigingimu ba abinda suka sani shine ta'awili ma'anarsa a gunsu shine irja'ul ma'ana ila ma ya'uru ilayhi al-lafz maida ma'anar abu zuwa ga abinda lafazin ke dauka kamar yadda Ibn Jarir ya kalta fashi da suna ja'al jami' fi ta'wil ayatul qur'an ma'ana fi tafsir ay fi irja'i ma'ani ayatul qur'an ila ma ta'ulu ilay kuma duk wanda ya kanta tafsirin Tabari babu wani mai suna ta'wil irin wannan a cikin shi duk ayat da ya kawo zai kawo hadisai da ayoyi da maganganun salaf da suke goyon bayan ta da suke fassara me take nufi da suke faɗan hukunce-hukuncen da ke cikin ta da suke bayyana me yasa aka saukar da ita to a gunsu ma'anar ta'wili kenan ko kuma ma'anonin da Qur'ani ya kawo na tawili waɗanda daga ciki akwai cewa fassaran mafarki ko qalu adghafu ahlami wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami ay bi tarjamatil ahlami bi alimi haka kuma hadha firaqu bayni wa bainaka sa unabbiuka bi ta'wili ma lam tasti alayhi sabra shine fassaran wani abu da baka fahimta ba ƙarin bayani sharhi wanda ba shi da karkata daga asalin ma'ana da haka ake nufi da tawili amma tunda ainihin wancan razi ne ko ibnu rushd amin yazo yace a abinda ake nufi da tawili shine sarful lafzi an dilalal haqiqiyya ila dilalatil majaziyya haka ya fara cewa karkatar da lafazi daga ma'anar shi ta haqiqa zuwa ga wata ma'ana majazi in an ce yadu sace ba yadu ba kuwa in an ce uluwi sace ba uluwi ba kudira kaga shine sarful lafzi an dilalatil haqiqiyya ila dilalatil majaziyyati wannan shine abinda suke kira da suna tawili shine akan abinda addinin mu'tazila ya ginu balantana kuma sufiya kam ka karanta tafa irin su fususul hikam na si ibnu arabi da tafsirin shi na al-futuhatul makkiyya da tafai makamanta ire-iren waɗannan na su ainihin wato ibnu saba'ina da makamantansu abinda ke cikin su kenan ga baki daya ko mu ma abinda muke shedawa kenan a rayuwar mu yanzu abinda sufaye suke yanzu a ce mutum wai ya ce gashi nan a airport an aje kayan shi wanda ya auno an rubuta sunan shi an yi labelin amma idan aka zo sai a ce wai shine wannan mutum saboda an za a ce ga dai rubuci nan ha samu dai rubuci iya adadin jakunkunan nan kuma kowanne sunan shi wannan shehin to da ka shine wannan shehin kaga wannan tawili ne ba'idun anil haqiqati wal haqq amma haka suke fara haka ake ji haka ake gani a ce a samu mutum ya ci waina da rana tsaka cikin watan ramadana a gaban kamera ana bas al hayy ana live coverage na tafsiri kuma a yi tawili wannan akan cewa ai ya riga ya sha ruwa ne a makka ya iso Najeriya da rana tsaka da farko sanda ake wannan karatun maka ba su sha ruwa ba kaddara kuma sai sha ruwa shin in ka sha ruwa a wani gari sai ka ta wani gari kaga da rana shikenan kai ka ci gaba da sha ruwa saboda zindikanci kaga duk wannan shine tawili a aikata ka suke duk abinda suka ga dama za su lankwaya shi ya goyi bayan maganganun su to mu ahlus sunna ba mu haka mu salafiya ba ma cewa bari mu kafa kaida sannan sai mu nemi mata aya da ta goyi bayanta, mu sai mun samu aya sannan sai mu fitar da kaida a ciki. To su kuwa sai sun kafa kaida sai su tafi neman aya da ta goyi baya, dan haka suka samu kansu a cikin tubatubai iri-iri. Hakanan kuma Shi'a su ma akan ta'awili suke gina addininsu. Shine abu da ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai su bashi fassarar da su suke ganin ita ta dace da son zuciyarsu. Aisha ta yi manzo Allah laifi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah bai jawo shinta ba, manzo Allah bai kyare ta ba, Allah bai saukar da aya yace fassarar wannan aikin barna bane. Sai su ce to kaga wanda ya nuna cewa ta rena Annabi, sai ta rena Annabi kuwa ya nuna cewa dama munafika ce. Mana yanzu su suke ga wa Annabi ma'anar abin da ya faru, shi yana zaune yana gani abin da bai fahimta ba. Domin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya garin laifi ya kyale. Da Aisha ta ce me ka gani a jikin Safiya, wannan yar gajeren mata, ai da yake wannan laifi ne. Manzo Allah bata rufe baki ba, sai da ce mata kin faɗi magana ta alatir wanda inda za a sanya ta a cikin ruwan teku ya ta mai da shi kwatami mai doyi. To yanzu wannan ta yi laifi, da aka bai daga mata kafa ba, ya mata faɗa nan take, ya mata nasiha ya mata wazi. Amma cewa da ta yi me ya kawo ka gidanmu bayan ka ce sai bayan kwana 30, ayyo kwana 29 ne yanzu, ba ta mishi galatsin magana ba, da yake ba laifi bane a shari'ance wannan magana ta mai kawai, sai ya murmushi sai ya rabu da ita, yace mata dama wata na yin kwana 29. To sai dan Shi'a yanzu zindiki bayan fiye da shekara 1000 sai ya ce wacce magana da Aisha ta yi laifi ne ga Annabi, ma'ana shi yake fassara laifin. Kaga mugun tawili kenan. Ko kuma mutanen da Allah ya ce ya yarda da su, sai ka ce a'a ai yarda an soke ta, sai ka ce ka ga wannan kashi aqida ka ta albada'u cewa Allah yana yin abu daga baya ce ya fasa. To kai dai ka kake cikin matsala dan Shi'a, domin su za bai sun riga sun ga murewa. Allah ya ba su abin da ma yafi aljanna wurin Allah, shine yarda din. Domin ranar kiyama kamar yadda Bukhari ya ruwaito, bayan Allah ya ba mu aljanna dukkan ni'imar da zai ba su, har ya bayyana musu zatin shi sun gani, sai ya tambaye su. Allah ya sa mu a ciki. Yace akwai wata ni'ima da na muku alƙawari wanda baku gani ba, sai ai Allah mun ganta fiye da alƙawarin da kai mana, sai ce akwai saurara yanzu. Sai aljanna su saurara gaba daya, suna mamakin meye kuma abin da Allah zai kara musu. Sai Allah ya ce na ba ku yarda ta, sai su ji a shi yarda tafin ni'imar da suke ciki dadi. To wannan yarda ce ba Allah ya ce ya ba su abai ta anan duniya, kuma da nasi qat'iyyud dilala, qat'iyyud subut wad dilala. Kai kuma kana ta hauka ba amma san kai musulmi ne ko kafiri ba sani ba. Allah shi kyauta. To haka khawarija da ta'awili ne suka kafirta jama'a, suka kafirta, suka kafirta dukkanin musulmai, suka ce kowa da baya cikin su tobatacce ne. Suka yaki musulmai, suka yaki sahabbai, suka yaki mutanen kirki da kafu da ainihin ta'awili na wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna fa ulaika humul kafiruna. Suka ce duk wanda yace a kira wasu mutane su sulhu to kafiri ne. Da aka saka fata Aliyu, saka fata Muawiya, saka fata duk wanda suke goyen bayan bangarorin guda biyu, suka ce su kadai ne musulmai. Irin wannan shine aqidar waɗannan ƴan Boko Haram da suka zai mutane bala'i a cikin wannan ƙasa. Muna fata Allah ya kawo mana dauki game da matsalolinsu. Haka nan kuma Asha'ira su ne waɗannan wato masu tauhidin alwujudu na nan ƙasar da ko ina a cikin duniya, waɗanda suke cewa alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal muhalafatu. Su ma ta'awili ne suke, su kam dama, su kam dama an fi ko sun fi kowa shahara da ta'awili, sun fi kowa shahara da ta'awili na sifat, domin shi ne usul ɗinsu. Duk waɗannan da aka ambata su Ghazali, su Razi, su ne malamansu, su ne shugabannin addinin. Haka nan kuma alqadariyatu majusu hadhihi al'umma, su ma ta'awili ne ya kai su, domin za su ce ne kaza da aka faɗa, aka ce mutum ya aikata, to ai shi da kanshi ne ya wannan abu, babu ruwan Allah a ciki, Allah bai ainihin wato san zai yi wannan aiki ba. Sai su ɗauko ayoyi waɗanda ayoyin ba su a fassaruwa, sai an haɗa su da sauran ƴan uwansu sai su fassara su a haka. Wato asalin abin da ya faru da ma shi ne, shi harshen Larabci harshe ne mai yalwa daga cikin harsuna mafiya fasaha a duniya. Sai ya zama babu wata kalma a Larabci, ku ji wannan jama'a, ba ma a Larabci ba, a duk wani yare wanda yake rayayyen yare, babu wata kalma wacce take da wata kalma mai ma'ana irin ta 100%. A ce ga wata kalma kuma ga wata irin su ne 100%, babu.
sai dai su bada ma'anar juran su gurgurdan inda suka samu kansu ma'ana da kalmar sara da zahaba da madha dukan za su bada ma'anar ya tafi ko ya wuce da kalmar jalasa da qa'ada za su bada ma'anar ya zauna ko amma ba ma'anar sa 100 bisa 100 iri daya bane ina fata mun fahimci wannan kamar yanda da kalmar wealth da rich da kalmar poor da in a rich ko makamancin haka aka ce rich ko wealth ba wadata kenan ba madole su zama iri daya ba a ko'ina haka to haka yaran larabci yake da wannan sirrin kalmomin shi suna da irin wannan sannan kalma in ta zo ita kadai mufrada sannan ta zo murakkaba ta bada ma'ana daban-daban misali falam tajidu ma'an fatayammam ma'an da yazo nan mufradi babu tarkibi ma'ana ba shi da mudaf ilai ba shi da alif da lam ma'anar shi daban da inda yazo cewa wancan da aka ce mimma'in dafiq misali mimma'in dafiq daga wani ruwa sai aka ce mai bubbuga mai tunkuda jura ko to mun sifan da aka bai ruwa dafiq ta lazimta ma'anar shi daban da wancan ma'in din kawai ina fata mun fahimci wannan haka da aka ce yakfurnal ashira kufranul ashiri kufrun ne da aka yi kaidin shi da al ashir to ya bambanta da inda za a ce misali fulanun kafirun kawai ba a danganta shi da wani abu ba ba a ce kufrul i'tiqad ko kufrul nifaq ko kufrul kalam ba duka waɗannan sirrorin larabci da su to kamar yadda muka fara da su waɗannan yan bid'an da suka gane yaren yana da wannan flexibility din kuma za su iya samun wani wato yanayi wanda za su buta su sa dasisa a cikin shi a cikin addini ta hanyar larabci sai suka da suka koyi da larabci yadda ya kamata to shine sai suka zama galibin su sun iya larabci gurgurdan yadda idan suna sarrafa larabci to kai dai ga magarin mutum sai dai imanin kai kwace ka amma ba wai karfin hujja ba akwai da damun su wadanda idan aka zo aka buga fa da malaman sunna wasu zamunna wallahi sai dai kawai a ce kai wadannan ma da yaqini bata tune kawai a kashe su amma ana kasa kure su karanta tarihin wasu daga cikin su a cikin sirar alamin nubala wadanda za a zo a zaunar da malaman bid'a ga malaman sunna wata kila irin malaman sunna ire-iren malamai ne yan jigar-jigar ire-iren malaman islamiya na yanzu dinnan sai wadannan yan bid'a su kura malaman sunna har sarakunan su goyi bayan bid'a haka ya shafa ruwa saboda mene saboda sun iya arabiya sun san asrar din ta zasu ta amfani da waɗannan asrar din suna kawo barna to anan nake maimaita nasiha da malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani shekhuna wa habibu qalbuna rahimahullahu wa arda wa ghafara la yake yawan yi cewa ahlus sunna su kware game da larabci su tsaya su koyi larabci su yi karatun zauri na larabci karatun zamani a kware game da lugal arabiya da duka furudinta adabinta da nahawunta da balagarta da tasrifinta dan ya zama zaka iya kare waɗannan barna in ka ji su ko karanta su in ba haka ba su da dama sai dai imanin ka kawai kwace ka don ka da raunin imani ko ka da raunin yaqini sai ka shiga akalla cikin shakka ko haira dan ka dole sai mu tsaya mun koyi waɗannan abubuwa kuma ba koyan su da sunan bari mu koya dan mu samu aiki ba dan shine kuskuren da aka samu game da wato philosophy na koyan ilimi a kasan nan bokon shi da arabiya shi mutane suna yin karatun boko da arabiya dan su samu aikin yi me yakon dan ya zama shi kanshi karatun aikin yi ne su samar da ƙarin aikin yi ta hanyar shi amma kuwa kokarin yake kawai ya za a yi mallaki wani certificate din dan ya je yi application a wuri kaza a bashi aiki ya ci gaba da cin abinci mu ba mu zalurar da wuce neman abinci din da kaga mutum kace mishi kwana biyu sai ya ce wallahi neman abinci ba mu da abin da ya kai neman abinci larura kuma abin bakin ciki sai mutum ya kwanta ya mutu a ran da ya mutu iyalan shi ba su da abincin da za su ci ma'ana bai samu abincin ba kenan ko bai samu wani abu daban ba Allah ya ji kamala albani Allah ya sa ya huta kullun yakan ce ku gina addini sai ku shiga kasan shi sai muku inuwa shi ne abin da ya kamata mutane su dinga yi ba wai kace bari ka gina kanka sannan sai ka abin nan ka shiga inuwar ginin kanka ba ka shiga inuwar kanka sai dai inuwar wani abu daban. To a takeice sai mun yi kokari mun kware game da harshen Larabci, saboda ɗan bid'an nan abinda suka yi ta yi kenan, suka ainihin yi kokari suka kware game da Larabci. Zamak shari din nan ka karanta tafsirin shi na Kashaf, akwai waɗannan fawaid din sosai, saboda gazaratul ilm dake cikin littafin Zamak shari, duk da barna dake cikin malamai ba sa kyamatar da a karanta shi. Sai dai a ce ka bi a hankali, ka bi a hankali, ba za a ce a watsi da shi da ake watsi da misali littafin Jawahirul Ma'ani ba, a ce gaba ɗaya barna ce, saboda shi banda barna babu wani abu mai dadi a cikin shi. Amma shi ko wannan a cikin akwai barna, to akwai durar ilmiya da nukat waɗanda suke ainihin fiqhiyya da fawaid lughawiyya duka akwai a ciki. Da haka sai a ce to ka karanta amma kai a hankali, ma'ana ana da buƙatar irin abin da ke ciki na fa'idoji. Ko to ina da a ce Zamakshari ba mutazale bane, ko a ce ana da wani tafsiri irin kimar da Kashaf ke da ita na ilimi yana da ita, sannan kuma ba shi da wannan barnat ta ainihin bid'a, kaga da sai a wadatu da wancan wanda yake gyarare an wannan da yake mai barna. Allah shi kyauta. To duk wannan dai muna ƙarin bayani ne game da cewa da yi sun yi amfani da tsagutun su mafi girma, wanda shine ainihin wato at-ta'wil, dan jin ƙare-ƙaren bayanai game da wannan mas'alar tawili. Dalibai ƴan uwa za su iya kanta littafin Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naqal na Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ya ji kanshi da rahama, da kuma ainihin wato Tarjihu Asalibul Qur'an ala asalibi ala asalibil Yunan na Imam As-Sanani, Amirus Sanani mai sharhin Subulus Salam, ya da tafi dan madidici haka game da wannan mas'ala. Tarjihu Asalibul Qur'an ala asalibil Yunan ko ala asalibi mantiqil Yunan, wani abu makamancin haka. Wannan sa daga cikin maraji da mutum ya karantawa dan ganin bayani game da ta'wili da yadda ya kamata a fuskantar da mas'aloli game da shi. Ina fata mun gane wannan. Sumala yace walaysa wa hadha laysa bid'an min amrihim, wannan ba saban al'amari bane a cikin abin da suka saba yi, shine mene wato ta'wili ko bal huwa daidanuhum, wannan shine habit din su, shine daidan, shine dabi'ar su, shine wato kalta din su, shine practice din da suka saba canza magana da gaida take. Ma'anusus shar'i, wajen fassara nasoshin shari'a, idza aradat shubahum, idan tayi karo da shubuhoyinsu, ma'ana duk nasun da suka karanta yayi karo da wata shubha ta su, ba za su ce to bari mu aje wannan shubha mu bi nasi ba. Kaga wannan ya daga cikin siffa da mu ahlus sunna muka ambata da dukkanin tawaif. Da aka ga duka waɗancan kungiyoyin da muka ambata kowanne gabata da ahlus sunna ne, fadanta da rikicinta da ahlus sunna ne, bala'in da suka kawo duniya da ahlus sunna ne, tun daga wancan zamanin har yanzu da muke raye. Domin a yanzu da muke raye akwai sababbin salon ƴan mu'tazila, sune gasunan a ƙasar India, a ƙasar Misra, anan ma ƙasashen akwai su, gasunan waɗanda suka kawo sabuwar fikira ta fassara ayoyi, tunda kan irin su Muhammad Mahmud Taha, su ainihin Taha Hussein, su Muhammad Hussein Haikal, su Sallama Musa, da ire-iren waɗannan ƴan bid'a da batattu, su Muhammad Abduhu, duk waɗannan batattu ne jama'a, suna da irin wannan kiyayya da suke wa Ahlus Sunna, kuma gabar da suke wa Ahlus Sunna bata gaza gabar da waɗancan da farko suke ba salaf din su game da wannan bata. To me yasa suke da wannan gaba da Ahlus Sunna? Saboda mu a ka'ida, mu Ahlus Sunna masu min manhajin Annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallama, karantawar da malaman mu suka daura mu akai ita ce, idan muna kan wata fatawa sai aka wayi gari muka gane kuskure ce, to nan take za mu aje ta, za mu ce to wannan mun gane cewa kuskure ne, saboda hadisin da muka dogara da shi bai inganta ba, ko kuma ayar da muka dogara ita mun gane ba fassara ta ba kenan, ko kuma wannan hukunci an share shi, saboda haka sai Annabi da sahabban suka rayu, haka malamai magabata suka rayu, haka malaman mu na zamanin nan suka rayu. Za ka ga Nasiruddin Albani ka kan tantafan shi so da dama, sai ya gama takhrijin hadisi sai ka ji ya ce wannan hadisin da a waje kaza na ce kaza game da shi, amma yanzu na gane wannan magana kuskure ce, ba zai taba israri akan kuskuren shi ba, har yaka fada ya ce wala kaza ko wani dan uwa shine ya mun wannan isharar na gane kuskure na. Nagode mishi, Allah ya saka mai da alkhairi. Gashi na cike da littafan magabatan mu, kuma anan mu mun shajin Malam Albani rahimahullah, in ya zauna karatu sai ya dauko ta mas'ala ya ce da kaza muka ce, amma yanzu ba haka bane, karatu ya bayyana ba haka bane. Haka su Malam Jafar Mahmud Adam, amma waɗannan ƴan bid'a jama'a meye ka taba jin sun fada na kuskure suka dawo suka gyara ba sa gyarawa har cewa ma suke yi to tunda dai an riga an fada wa mutane yanzu aka zo aka ce musu ba haka bane to kaga ba a iya samun matsala kenan za su watsi Muhammad Yusuf wannan shugaban Boko Haram ya taba fada haka ba da ya taba mu labari da aka zo suka ce za su tura wasu daga cikin ɗaliban su je su karanta medicine sai wasu suka ce a to algawa ta malam bayan an ce babu kyau sai ce a ai larura ce mu larura ce gare mu sai wasu suka ce a algawa ta malam in muka ce larura ce gare mu to ai su ba ma sai larura ce gare sai sai kuma yitirs ci to eh duk da yake ma dai akwai wasu hadisi sai da muka ce mun yi hujja da su amma su malal albani sunna mana hadisan nan ba su inganta ba amma gaskiya saboda Allah yanzu in muka ce mu dawo mu ce mutane wannan abu da muka daura su akai kuskure ne za su watsa su ba mu waje girman mu zai zube akwai karatukan da malai ya ambaci wannan ina ji a cikin Sahih Bukhari wasu da dama nan suna na akai karatun to a shahidi shine cewa mutun ya kafe akan cewa abin da ya na kuskure ba zai gyara ba kaga wannan batacce ne zindikanci ya riga ya zauna a cikin kwakwalwar shi babu yadda za a yi gyara Allah shi kyauta to zaka mu manhajin mu shine abinda muka gane kuskure ne sai mu gyara amma su manhajin su shine duk abinda suka kirkira to koyaya aka kawo sai a ce a ai kokari dai a murde wannan hujja tabu bayan wannan ainihin wato shubha wai da ta'arad al-aqlu wan naqlu bi za'amihim qaddamu al-aqla kuma saboda idan hankali da ainihin wato hujja ta qur'ani ko sunna suka samu karo bi za'amihim abisariya wasu cewa ana samun karo tsakankanin waɗannan to sai su ce a wajen su menene hujja qaddamu al-aqla sai su gabatar da hankali an yi wannan karatun a baya shi yasa dai bari mu ƙara yin hujja da wannan littafi na dar'u ta'arud al-aql wa an-naql na ainihin Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah wannan tahqiqin Dr. Muhammad Rashad Salim ne mun yi magana akan wannan malami a baya wanda ya rasu ba da dadewa ba Allah ya ji kanshi yayi aiki sosai wajen tahqiqi littafin Ibn Taymiyyah wannan littafi gashi na anan muzalladi 8 ne ko 9 wanda Ibn Taymiyyah ya kokarin warware matsala dangane da ainihin wato kore cewa babu sabani tsakanin hankali lafiyayye da kuma nafsi ingantacce sai dai ana iya samun sabanin ya auku a cikin zuciyarka ko a fahimtarka ko kuncin iliminka amma malamai masana to suna nan za su fassara maka domin Allah ya riga ya musu wannan kirarin cewa wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun bayyinatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah don ka gara maka tsaya anan kai wakafi ko ko kuma ka karanta wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi babu wanda ya san tsantsar fassara ayoyin nan da mutane suke cewa suna kokarin su fahimta su karkatar da ma'anar su sai Allah sannan kuma Allah ya sanar shi da malamai wanda kafafunsu suka tsaye a cikin ilimi ma'anonin su ko kuma aka tsaya cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah malamai suka ce anan ana nufin babu wanda ya san asalin hakikanin labaran da Allah ya bayar game da gaibu da lahira fiya ma la ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin to waɗannan babu wanda ya san ma'anar su sai Allah sannan kuma warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi abubuwan da Allah ya faɗa na gaibu mu'mini sai su ce mun yi imani malamai a cikin mu'mini sai su ce mun yi imani domin dama shine kiran da Allah ya musu cewa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata suna imani da abin da ba su gani ba abin da Allah ya bada labari to ala ayi halin kaga Allah ya yi ma malamai kirarin cewa su sun sani za su yi warwarewa kenan rikicin yakan faru ne a kwakwalwar mutum saboda yana da mugun manufa ko yana da shubha da ya riga ta tsarsa a cikin zuciyarsa ko yana da karancin ilimi da karancin fahimta amma su malamai za su iya warware maka waɗannan dalla-dalla a gane menene wajihin da ya kamata a fassara su ina fata mun gane wannan yaqulu ar-razi fi ma'rad kalamihi ala hadha ala zalika malamin su Fakhruddin ar-Razi malamin al-wujud yana magana dangane da wannan mas'ala yake cewa fa in qala qa'ilun idan wani mai zance yace qauluhu ta'ala fadin magana Allah da yace ya khafuna rabbahum min fawqihim su musulmai suna tsoron Allah ubangijin su wanda yake a saman su aya ta 50 a suratul nahl wa aidan kuma Allah yace arrahmanu 'ala al'arshi stawa Allah ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi suratul qaha aya ta 5 yadullu hadha ala jihatil fawq idan mutun yace wannan ayoyi suna nuna cewa Allah yana sama fal jawabu imam ar-razi yace amsar da za a bashi annad dalail al-aqliyya wan naqliyya idha ta'aradat cewa dalilai na hankali da dalilai na nassi in suka karo da juna fala yajuzu an yusdaqa ma'an bi halasta a gazgata su gaba daya thumma naqasha ta'arud al-aqli wan naqli sannan yayi ta magana yayi ta dabdala akan sabani tsakanin hankali da nassi warajjaha anna al-wajiba taqdimud dalili al-aqli da karshe dai tabbatar da cewa abin da yake dole a irin wannan yanayi shine a gabatar da dalili wanda yake na ainihin hankali akan dalili na naqli wannan magana muguwar magana ce thumma qala sannan yace falima falam yabqa illa al-qismur rabi'u babu abin da ya saura sai kashi na hudu wa huwa tasdiqud dalail al-aqliyati wal i'tiqadu fi dhawahir shine gaskata dalilin hankali da kuma riko da abin da yake ya bayyana bi anna muradallahi ta'ala min zahiril ayati ma yuwafiqul ajatal aqliya shine ga kaida da suka sawa kansu cewa abinda Allah yake nufi da waɗannan ayoyi shine ma'anar da ta dace da dalilai na hankali ma'ana duk ayar da muka gani to hankalin mu mutane idan ya iya daukan ta to gaskiya ce shine ma'anarta in bai daukan zahirin ta ba to mu canza ma'anar zuwa ga abin da ya dace da hankalin mu to kaga wannan shine ainud dalal shine tsantsagwaran bata saboda na farko dai shi hankalin ba shi ba iya aini ba shi da parameter da za a iya quantify ma'ana babu da za a ce to ga iya gwargwadon hankalin da za a iya aure nasu domin hankalin yana sabawa daga mutane zuwa mutane daga gari zuwa gari daga makaranta zuwa makaranta daga falsafar da kake ginuwa kai zuwa wata da aka isu masu aiki da hankalin a cikin mazhabi guda misali a cikin asha'ira ko kuma a cikin mu'tazila isu ko kuma tsakanin asha'ira da mu'tazila ba sa fadan maganganu iri daya saboda kowa da irin nashi hankali yake gwadawa da irin nashi tunani yake gwadawa kamar yadda ka san misali in aka kai wa tela kelle da aka ce yamana dukkan mu nan yamana riguna shin zai dauki mi kiyasi guda daya ne yayi ba zai yi ba saboda girman jikin mu ba iri daya ba tsawon mu ba iri daya ba fadin kafada mu ba iri daya ba dole kowa sai an mishi kiyasin shi da ba to kenan ashe duk abu in ya bambanta daga mutane ba bai da ka dauka mishi kiyasi daya ba ba za ka iya generalizing ba ka dauka mishi umumi to shine abin da suka yi ka dauki hankali ka ce a gwada da hankali to hankalin wa hankalin kowane mutum ko ko hankalin mutumin da yake da ilimi in mai ilimi ne wani gwargwadon ilimi wani irin ilimi shin wanda yake digiri a fanni kaza ko ko wanda ya haddace ilimi iri kaza ko wanda ya shekara kaza a duniya ko ko mutanen gari kaza ko mutanen zamani kaza domin shi hankalin ai abu ne da yake developing da gwargwadon tarbiyyar da ka samu da gwargwadon ilimin da ka samu da gwargwadon tsawon rayuwarka da ainihin da ce da Allah yake baka ko fatai ma'ana akwai abubuwa wato mubarrirat da suke sa hankali wani ya funa wani dukan mu kowa ya sani cewa muna iya kadar cewa wani yafi wani fahimta wani yafi wani karfin kwakwalwa ta hadda ko ta gane abu wani yana iya fahimtar abstraction na abu kaza misali lissafe masu zurfi wani ko bai iya fahimta kuma dukan su mutane ne masu hankali ba bawukata ba wani ana iya da an faɗi abu ya gane wani kuma bai ganewa ma'ana intelligence ko kuma sensitivity na kwakwalen mutane ba iri daya bane to yaushe zaka dauki wannan matsayin ma'auni na gane shari'a jama'a ina fata mun fahimci wannan dan haka su kansu din suka samu kansu a cikin haira game da haka to shikenan sai yace thumma zakara maslakaini tujaha hadhihi nusus ya ambaci kuma hanyoyi guda biyu da za a bi dangane da waɗannan nasoshi al-awwal maslaki na farko anna murada Allah min hadhihi an-nususi laysa ithbat al-jihati wal-murad ala sabil at-tafsili ghayr ma'lum, cewa waɗannan nassoshi da Allah ya kawo, Allah bai kawo su dan ya tabbatar da yana da wuri na musamman ba, kuma abun da yake nufi da ayoyin dalla-dalla ba wanda ya san shi, dan haka suka dauki ayoyin a matsayin mutashabihai. Wa thani, na biyu kuma, ta'awilu hadhihi an-nusus ala sabil at-tafsil, a fassara waɗannan nassoshi fassara ta dalla-dalla. Wa zakara anna al-qawl al-awwala, ya ambaci cewa magana ta farko huwa qawlu a'immat as-salaf, shine maganar malaman magabata, cewa sorry nayi kuskuren fassara wancan magana ko anna al-murada anna murada Allah min hadhihi an-nusus laysa ithbat az-jihati wal-murad ala sabil at-tafsil ghayr ma'lum, cewa abinda Allah yake nufi game da waɗannan nassoshi shine ba yana tabbatar da yana da jiha ta musamman bane, kuma abin da yake nufi dalla-dalla, sanin abin da Allah yake nufi dalla-dalla ba a san shi ba. Yace wannan ita ce fatawar malamai magabata, inji shi. Wal qawlu thani, magana ta biyu kuma qawlu ulama'ihim fil usul, shine maganar malaman su mutanen asha'ira a cikin ainihin wato ka'idojin su. Wannan magana ma da yake a karanta al-masailul khamsuna fi usuluddin ta Imam Ar-Razi shafi na 49 zuwa kuma da kuma shafi na 40 da kuma wanzurul 40 lil muallif nafsihi 40 ta shi wannan malamin har ila yau a shafi na 115 da kuma muhassal afkaril mutaqaddimina a cikin shafi na 158 da ma'alim usuluddin a shafi na 43 da kuma al-mawaqif ta ainihin al-iji a shafi na 272 zuwa 273. Allah ya shirar da mu. Sai malai yace wa ammal adillatul aqliyatu fa ajabu anha bima yali, su ko dalilan hankali sai malama ahlus sunna suka bada amsa game da su da cewa fa qawlu ahlus sunnati, maganan da malamai suka yi cewa kullu mawjudaini, dukkan abu guda biyu da suke an same su, imma an yakuna ahaduhuma sariyan fil akhir, ko dai zama ɗayan su yana tafiya ne a cikin ɗayan, aw mubayinan anhu, ko kuma ya sha bamban da shi ila akhirih, zuwa ƙarshen maganar su ajabu an hadha, malamai suka bada amsa game da wannan cewa bi annal aqla yaktadin qisamul mawjudat thalatha aqsam, cewa hankali yana hukunta cewa abubuwan da suke samammu to sun rabu gida uku ne, akwai al-qismainil madhkuraini, akwai kashi biyu nan da suka ambata, wa qismun thalithun, da kuma kashi na uku. Menene kashi na uku? Wa huwa an la yakuna sariyan fihi wa la mubayinan anhu bil hayz, idan mabaya cikin shi kuma ba gefen shi yake ba. Su sun ce duk abu guda biyu dole zama ko ɗaya na cikin ɗaya ko suna gefe da juna, ma'ana yanzu nan ga ginin nan abu ɗaya ne, ga kuma mu mutane wani abu ne, kun ga mu a cikin ginin ko, to yanzu ɗaya yana cikin ɗaya kenan, za kuma iya fita cikin ginin nan sai zama da mu da ginin nan muna gefe da juna, an fahimta? To suka ce duk abubuwan duniyar nan dole sai su zama haka, ko dai suna cikin junan su ko suna gefe da junan su. Shine sai malaman sallah suka ce a akwai kashi na uku wanda ba su cikin junan su ko ba su gefe da junan su. Wannan magana ma da yace a karanta littafin asasu takdis a cikin shafi na ainihin wato 76 zuwa shafi na 93 da kuma al-arba'in ta Imam Ar-Razi a shafin 114 da al-shamil na Ibn al-Juwayni shafi na 524 zuwa da 5 da kuma al-iqtisad ta Imam al-Ghazali daga shafi na 49 zuwa na 51. Malai yace wa ajabu an kauni ashrafil jihati hiya jihatil ulu, kuma suka bada amsa game da cewa mafi darajar jiha ita ce wadda take ta sama. Annal alama lamma kana kurratan, cewa duniya yayin da ya zama wato tana da ita globe wato abin nan ce kamar kwallace, kana kullu jihatin yusharu ilaiha, ya kasance kowace jiha da za a nuna ta, fahiya wa in kanat fawqa bin nisbati ila al-ba'd, wannan jihar ko da ta kasance tana sama in an danganta ta da wani sashen, walakinnaha tahat bin nisbati ila al-baqin, amma tana kasa dangane da sauran wa qalu aidan suka ce innahu yadda abun yake imma an yuqala ko dai a ce la nihayata limtidadi zatillahi min jatil ulu babu karke ga yanayin yadda zatin Allah yake a sama aw yakuna limtidadi zatihi nihaya ko kuma ya zama inda zatin Allah yake yana da matuka fa in kana al-awwal in ya zama na farkon ne cewa imtidadu zatillahi la nihayata lahu lam yufrad fi zatihi nuqtatun ukhra ba za a iya kaddara ga zatin Allah wani abu daban ba fala shay'a yufradu fihi illa huwa safluh babu wani abu da za a kaddara sai ya zama yana kasa da zatin la uluwun mutlaqun babu wani uluwi kenan wanda yake take ba kaiji jama'a ku jira wannan karatu don Allah mara dadi saboda babu aya mutane ba su san Allah ba sai da Allah ya kawo ayoyin su dan haka kamata a tsaya game da ayoyin Allah wajen fahimta Allah duk sanda wani ce zai fahimci Allah ba ta ayoyin Allah ba akwai irkani a ciki dan haka wannan amsa ana ba su ne kawai da irin yaron su wa in kana fani idan ko nabi ne wanda aka ce yana da nihaya to ufturida fawqa farasihil uluwi khala za a iya tunanin kenan akwai wani wuri wanda yake empty space a sama da uluwin Allah fa kana zalika al-khala'u a'la minhu sai a ce wannan wurin wanda yake babu komai yana sama da Allah wa lam yakun uluwa mutlaqan shi ma sai zama ba uluwi ne mutlaki ba duk dai wannan magana ya ciro ta daga littafin su ne gashi nan wannan yace a duba 40 wanda aka ambata a baya ta ainihin Razi sai malai yace wa amma dalilul fitri fa jabu anhu bima yali shi ko dalili na fitra sai suka bada amsa da abin da ke zuwa kar mu manta yana ta fada mana menene mazhabin ash'aira ko da kuma shibohin da suka bayar kun ji irin hujjojin nasu mazhabin ash'aira game da wannan mas'ala da kuma irin shubhar da suke kirgawa matsayin dalili da aka ga in magar da ake yi babu aya ko hadisi in ma an kawo aya sai dai dan a buge ta yadda ya buge wadancan ayoyi na ya khafuna rabbuhum min fawqihim da kuma ar-rahman ala al-arshi istawa sai suka ce qalu suka ce inna tijahal qulubi wal aidi nahwal ulwi asna ad-du'a cewa da aka yi hannaye da zukata suna fuskantar sama wajen addu'a mun tuna ya faɗi wannan a baya ko cewa li anna as-samaa qiblatud du'a wannan na faruwa ne kawai saboda sama ita ce al-qibla ad-du'a kama annal ka'aba ta qiblatus salati suka ce saboda kamar da ka'aba ita ce al-qiblatus sallah me yasa ake kallon ka'aba ai sallah so ita ce al-qiblatus sallah to wannan shi yasa ake kallon sama ko ake zuciya ke jin cewa tana kallon sama har yake daguwa zuwa sama an zuwa addu'a saboda sama ita ce al-qibla addu'a ba wai dan Allah yana sama ba a ce wasu qalu suka ce wa huwa manqudun aidan kuma wannan ana iya warware wannan hujja bi wad'il jabahati ala al-ardi hal as-sujud saboda ana sanya goshi a ƙasa ne wajen sujuda ma annahu ta'ala laysa fi jati al-ard tare cewa Allah baya ƙasa din amma saboda ƙasa shine al-qiblan sujuda hujja suke ne waqad ajaba al-ghazali war-razi idafatan ila hadhain al-jawabaini ajubatan ukhra manyan farfeso shin nan na wannan addini na al-wujudu si imam al-ghazali da razi mala yace sun ba da wasu amsoshi wadanda ba wadannan ba la hajata li dhikriha babu bukatar ambaton su jama'a saboda gaba ɗaya dirkaniya ce da magana ta intikifi a aqidance ba su da wani kima ta ilimi ina fata mun gane wannan amma kuma sai kaga wai su ne ake kaddarawa ana ganin girman su ana ganin cewa sun yi aikin azo a gani duniyar turawa suka yi ta daukar littafan suna fassara su suna yada su a cikin kasashe da garuruwa da al'ummomi suna cewa ga philosophers na musulmai har kuma aka lakkana mana irin wannan tunanin muna alfari da su muna alfari da cewa su philosophers din mu ne ba a musa cewa suna da hidimar da suka yi wa ilimi amma dai tanan kam to barna suka kawo kaman wancan sarki ne Ma'mun al-Abbasi ana girmama shi saboda hidimar da yayi wa ilimi da al'umma musulmai wajen futuhat wajen kawo ainihin wato development civilizational development daukaka ta ilimi da wayewar kai a cikin al'umma musulmai sannan kuma ana zargin shi saboda buɗe kofa da yayi ta kawo bid'o'i a aqida khalqul qur'an shine shugaban da ya jagoranci wannan mas'ala da yiwa malamai jarabawa a kanta da daukaka martaban masu goyon bayanta sannan ya bude kofa wajen fassara kowane mahabba wa dabba daga cikin falsafa da rubuce-rubucen Yunan da India da Farisa suka shigo da duk waɗannan bakaƙen aƙidu cikin musulunci da haka khalatu amalan ne salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alaihi shikenan kawai sun cakuɗa yake ne na barna da kuma na gaskiya shi yasa mallan ya sha fada Allah ya ji kanshi cewa tunda dai waɗannan maganganu suna nan suna yawo ana karanta su dole a cikin sarradi koda masu sun tuba domin har yanzu ana hujja da maganganun kuma ana aiki da su wancan da muka ambata jama'a Muhammad Abdu Sheikh Muhammad Abdu akwai maganar da wani bature ba zan iya cin sunan baturen ba wani professor ne na Islamic philosophy da theology a ɗaya daga cikin jami'o'in Ingila yake cewa shi bai san wani ƙwararren masani a rayuwar nan da ake yanzu ta ƙarshen musulmai kamar shi alharin kuma kasar gumin dan take fe ne batacce wanda ga cikin maganar shi zan iya tunawa shine ya fito karara ya halasta riba riba wannan kuma da nasin Qur'ani cewa tunda Allah ya ce me Allah yake fara ƙarshen maganar cewa wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tuzlamu yace tunda a yanzu akwai strategy da ka'idoji suke tabbatar cewa ba za a zalunci kowa ba a mu'amala da banki sai an yi a rubuce sai an yi sharadi cewa zaka bada percentage kaza ko za a shi percentage kaza to ya nuna babu zalunci kenan kai baka cuci kowa ba ko bai cuce ka ba da haka yanzu wannan sharadin da shi halasta riba riba fa wanda annabi yace Allah zai yaki da mai cin ta ranar kiyama ba ka bane amma ya halasta ta kuma ana lissa bashi matsayin wani babban malami shi sa daga cikin almajiran shi akwai wani batacce shi ma shine Zaki Mubarak Dr. Zaki Mubarak halfari yake yana cewa mun kwace mu ne muke da kayyanzu da kambun musulunci mun kwace shi daga hannun jahilai yana ishara da jahilai wai shuyukul azhar malamin musulunci na azhar da malamin musulunci na duniya waɗannan shedanu sun yi fada da su sosai har yanzu kuma akwai burbushin su kuma galibi jama'a mutanen kasashen mu da ke zuwa kasashen Misra karatu da wannan addini suke dawo ka kalle su da kyau ka gani saboda wani fa'ida ka tura danka karatu kasan Misra a yanzu gara ka bar shi yayi anan yana yi ana kallon shi yaje makaranta hadda yaje boko yaje islamiya a kai shi boarding school irin waɗannan ire-iren namu wanda suke da orientation na addinin musulunci yayi karatun musulunci anan hada da boko amma a tura shi wai yaje Misra karatu za ka ga ya dawo ne da karatu amma ba sallah ya zama malam malam da ake tsane ma ai makarantar boko koko ga karatu ba sallah ya zama malam zulke babu ilimin Allah a cikin shi zaka ga yana istighfaf da dukkan ma'alim na shari'a musulunci saboda waɗannan batattu waɗanda imma dai waɗanda suke turawa ne malaman su ko kuma ɗaliban turawan ne ko kun san cewa Jamaluddin Afghani da shi da wannan Muhammad Abdu su suka kafa jam'iyya ta farko ta wannan addini na Wahdatul Adiyan Interfaith kokarin muqaraba tsakanin musulmai da yahudawa da kristoci irin wannan addini da aka kawo wanda mallan yayi ta fara akan shi in za ku yi tunawa a ce a zauna lafiya ai dukan mu muna san Annabi Ibrahim dukan mu muna aikin tafan sama a yanzu za ga ba azumi ya zo ba yanzu za ga irin wannan malaman sai a gaito pastoci da fada-fada a zo a sharuwa su ba su yi azumi ba sai a zo a sharuwa ko kuma wani shedanin fasto sai ya wayi gari yana azumi sai ya gayyaci musulmai sai su zo cocin shi sai a sharuwa sai a yi maganganu an ga cewa ai musulunci yana ganin girma Annabi Isa sai ai mu ma muna girmama duk wani addini da wasu mutane suke yi duk ai wasu maganganu na munafurci kuma da malamai har da ahlus sunna mallan yayi ta fara akai cewa ahlus sunna ku yi a hankali wannan muguwar aqida ta talaku mai muku addini to waɗannan fa su ne front abin nan su ne pioneers da ke kira wannan addini saboda sun zauna a cikin turawan nan sun zuba musu wannan guba a Ingila da Faransa da makamantansu yanzu kuma su ne ake kirgawa matsayin wato manyan philosophers na addinin musulunci Allah ya shirya da mu shi yasa aikin yana da yawa a gaban ahlus sunna Allah ya shi kyauta da shi ne sai mallan yake cewa wa amma dalilul fitri ko okay sai ya ce la hadatha li zikiri babu babu amfanin ambaton waɗannan shiboyi to kun ji shiboyi da su jama'a da mallan ya takaita mana su anan haka dai muka yi hakuri muka karanta su tare da cewa ba wani fa'ida ne a cikin su ba sai dai kai fa'ida ce ilmiya kuma mu ɗaliban ilmi ne kaga wannan ba za ka ji kana wa'azi da irin wannan karatun ba shi sa tun farko ba abu da aka ce kowa ya shiga ba sai mu'in ko to zai bada amsa game da waɗannan ainihin mas'aloli da suka fada ɗaya bayan ɗaya shine yace jawabu shubahi allati awrada hal asha'iratu ala nafi uluwillahi war raddu alayhi amsoshi da za a bai wa ƴan asha'ira game da waɗannan shiboyi da suka kawo wajen kore cewa Allah yana da sifa ta uluwi da kuma mayar musu da martani yanzu ka ji abubuwan da aka ambata sai kaga to ya zaka yi da su shine sai yace a saurara tunda wannan shi farfesa ne na aqida jama'a zai bada amsa irin yadda malaman sunna suke bada amsa ajaba ahlul haqqi ala shubahi allati tashabbasat biha nufatul uluwi min al asha'irati bi ajwatin kathiratin tashabbasa nam tashabbasa biha nufatul uluwi min al asha'irati bi ajwatin kathiratin malamai na gaskiya mazowa gaskiya sun bada amsa akan ire-iren waɗannan shiboyi waɗanda asha'ira dinnan suka yi ruko da su tashabbasa ma'ana suka yi rike su kamkam sun bayar da amsa akan su ta fuskoki da dama ujmilu shay'an minha fi ma yali ni malam hamadu tuwajiri zan takaita waɗannan amsoshi a cikin kalmomi masu zuwa na farko dangane da lafdul jihati wal hayyiz ai sun yi magana da cewa an sanya wa Allah jiha an ce yana da wuri kaza 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 suna fa da wannan lafuza na aljihatu wal hayyiz yuqalu lahum za a ce da su ne inna lafdul jihati wal hayyiz alladhi awradtumuhu ala ahli sunnati wa tamassaktum bihi min al alfazi al mujmala wannan lafazi na jiha da hayyiz wanda kuka kawo kuma kai ruko da shi akan ahli sunna lafazi ne wanda yake mujmal wanda yake dunkulalle allati la lam yarid biha dalilun shar'iyyun wanda wani dalili na shari'a bai zo da shi ba la min kitabin wala min sunnati bai zo a qur'ani ba bai zo a sunna ba la bi nafiyin wala isbatin ba a tabbatar da shi ko a kore shi ba to ku ji amsar da yake ba su jama'a manhajin ahlus sunna game da har kalmomin da muke amfani da su istilahat to muna dauko su ne daga nusus na shari'a ba ma sa wa kanmu istilahi da kanmu ba ma sa wa kanmu ka'idoji da ainihin wato terminologies masu zaman kansu in ka ji mun ce sunan suware sahabbai sunan suware siddiqai sunan suware muhajirai da ansarai ba suna ne da mu muka sa musu ba Allah ne ya sa musu sunan da kansu kuma manzo Allah ya kira su da kansu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne yace lawaditu law ra'aitu ikhwani ko sai suka ce alasna ikhwanaka mu ba ashe ba yan uwanka bane sai yace bal antum ashabi kaga annabi ne sa wa sahabbai suna da kansu cewa su sahabbai ne fi ghairi ma lafzi Allah ne da kansu yace laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar Allah ya gafarta wa manzon shi ya gafarta wa muhajirai da ansarawa da haka Allah ne da kansu ya sa musu wannan sunan da haka in muka fadi muhajirai muna da hujja mu kira su da muhajirai saboda Allah ne ya kira su in muka fadi ansarawa muna da hujja mu kira su da ansarawa saboda Allah ne ya kira su da wannan haka da muke cewa kanmu mu salafiyya ne ahlus sunna ko duk wani irin wannan suna zaka tara akwai nusus da muke dogaro da su wajen sanya wannan sunan wannan ishara ce kawai muke saboda abin da ya fada anan to amma su irin abin da suke cewa tasir ko aljabar ko qadar ko ijbari ko wane ne to su ne irin waɗannan alhayyiz aljaha da makamantan su istilahat ne su suka kirkire su babu su a cikin nusus ma anzalallahu biha min sultan to tun farko nan sai mu ce to ai waɗannan abubuwa da kuka faɗa kalmomi ne wanda ba su zo a cikin Qur'ani ba ba su zo a cikin sunna ba ba a samu magabata suna amfani da su ba da aka mu ba irin lafazan mu bane kuma suna da ma'anoni ne masu harshen da mu kalmomi ne wanda suke ainihin muhtamala li ma'anin muta'addida da aka ba za ku yi mana ilzami da su ba فإطلاق مثل هذه الألفاظ يحتمل حقا وباطلا إطلاق إرائرا ودن اللفظة إنا يدوكا ديدي إنا يدوكا بطا فلا بد من معرفة معنى هذه الألفاظ دولي مصنف كيني في أن اللفظة تكون حتى يؤلم هل يجوز أن يطلق في حق الله أو لا sannan mu san zai iya yuwa a sake sa haka game da al'amarin Allah ko bai iya yuwa ma'ana in ka faɗi wata kalma kana so kai bayani game da Allah to wannan kalma ya zama an samu ta daga salaf an samu ta daga magabata akwai ta a cikin nassoshi na shari'a idan babu ita ba to sai kai bayanin ta ajin ta dace ayi bayani akan Allah da irin ta in ba ta dace ba dole ayi watsi da ita sannan kuma ta dace a karba shine abin da yake ishara anan cewa ba zai yi laqaba mana kalma wacce take pregnant mai ciki ba a san me ke cikin ta ba sannan kuma ku ce mai amfani da ita wajen tabbatar da aqida ba bashi yuwa wannan hatta yi ulama hal yajuzu an tutlaqa fi haqqillahi aula wa hal yatarattabu alai talaqiha ma'anin fasidatun aula sannan kuma a san cewa idan an daura ta an yi amfani da ita shin akwai abin da zai biyo baya na ma'ana mara kyau ko kuwa sai an san wannan dan haka fa ma ma'anal hayyiz wal jati fil lugha sai a tambaye a ce to menene ma'anan al hayyiz da al jiha a cikin harshen larabci yuqalu sai a ce in hazal qaumu idza taraku markazahum dan haka ce in hazal qaumu mutanen sun yi in hazi idza taraku markazahum in suka bacci biyasu inda aka san su sai suka matsa daga wurin to sun yi inhiyaji sun yi kaura wa ma'arikata qitalihim sun bar wurin yakin su wa malu ila mawdin akhar sun koma wa sun kakata zuwa waje wa tahawaza wa tahayyaza idza tanha akan ce tahawaza ko tahayyaza imma bil wawi aw bil ya ma'ana tanha ya koma gefe wa minhu qawlu ta'ala daga nan ne Allah ya ce wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin wanda da ya juya wa kafirai a irin rana ta jihadi ya juya ya ba su baya in ba mutaharrifan liqitalin wanda yake so ya nuna dabarar yaki wa juyawa wata dabara bace aw mutahayyizan ila fi'atin ko wanda yake so ya koma zuwa nahiyar wasu jama'a shi an rutsa shi anan bari ya koma cikin yan uwan shi a cikin sutul anfal kenan ko yace wannan shine ma'anan hayyiz ga yana a cikin wannan aya wa yutlaqul hawzu 'alal jam'i ana cewa al hawzu kuma tari wa dammi shay'i ko kuma tattara abu a waje guda kullu man damma shay'an ila nafsihi min malin aw ghairi zalika faqad hazahu hawzan duk wanda yayi riko da wani abu na dukiya ko wani abu to yayi hawzi ya dauki abin ya zama nashi karanta garibul hadis na imam abu ubaidin القاسم بن سلام كنان الجزء ينا اكو شايف ينا اريدا بقوي دا كما لسان العرب نا ابن منظور الافريكي اشاء مجلد نبي رشايف ينا اري اكو دا اربعين زوا دا اربعين دا ديا دا كما تاج العروس اين هم واتو شرح القاموس كنان اين هم اتكم مجلد نقوم شابير شايف ينا اريدا اشرين زوا اشرين دا ترى نا باتا منغانا وانا سيمالي تيغ بدا تشيوا اما الحيز عند المتكلم وكن جمع نيشي اهرشي هو to su kuwa agun yan alwujudu to ma'anan hayyir shine fa huwa almakanu shine wuri au taqdirul makani ko kuma gurgudan wuri ina aka samu wannan shine a cikin tafin al-mubin na al-amidi shafi na 96 au ma yuhitu bihi ghayruhu ko kuma abin da wani yake kewaye da shi fa yusamma kullu ma ahata bihi ghayruhu annahu mutahayyizun da aka suke kirayin duk abin da wani abu ya kewaye shi cewa mutahayyizun ne shi wanda ya kewaye wani wa zakar shaykhul islami anna al mutakallimina yuriduna bil mutahayyizi ma huwa ahammu min hadha ibn taymiya ya ambaci cewa ayi ilmul kalam abinda suke nufi da mutahayyiz yafi wannan ma'anar fadi wal hayyiz indahum ahammu min al makan kuma suka ce al hayyiz a gurin su to yafi makan fadi fa kullu ma ushira ilayhi duk abin da za a iya ishara zuwa gare shi a nuna shi wa mutaza minhu shay'un kuma ya zama ya rabu da wani abu daban yana zaman kanshi fa huwa mutahayyizun indahum a gurin su wannan abin to shi ma mutahayyiz ne ma'ana duk abin da za a ce gashi za a ganshi kuma ya zama detached ya rabu da wani yana zaman kanshi duk wani jauhari da yake zaman kanshi to a wurin su mutahayyiz ne don yayi occupying one space ya kewaye one space amma aljihatu walwijhatu فهي تطلق في اللغة على الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده شيكو جهة كو الوجهة عارش اللاربتي أنا إطلاق إنشيني أكن ورن دككي نفاتا كو إن دككي دا مراد الزوا كرن تونا أتكي لتاسم الفتاوى تابن تيمية المجلد إلى شا تقوز شا بقوي شافي نتري أكو دا أربعين دا هدو زوا دا أربعين دا بيار annan lisan al-arab ko oke maga ta farko ce waccan a cikin fatawa wannan nabi kuma lisan al-arab mujalladi na 13 shafi na 556 dukkanin zabanan jama'a akwai su a makarantar nan kuma mutane su dinga dauka suna karantawa za ku samu karin fawaid dukkan sunan mallam albani ya tara mana su gabaki daya Allah ya ji kanshi da rahama Allah kuma ya bashi ladan wannan sadaqatul jariya amma indal mutakallimina فجهة كل شيء ما له من الغاية المحمودة محدودة له أورم أن الكلام إذن سكتشي جهة تسنى نفن ما له كل شيء دون أبو ما له من الغاية المحدودة له وان ديكي دمتك آده أكا إياكا تشيمش دون أبو ديكي دمتك آده شيني أغوز درستي غا جهة وانا مغاتنا سكيلتافن المبين نا الآمدي شافي نتفا إن تقص فمن نفى أن يكون الله في جهة أو متحيزا wanda ya kore cewa ba zai yi a ce Allah yana wata jiha ko kuma yana da tahayyuzi ba wa arada bizalika kuma yana nufin anna Allah laysa mubayinan lil alami cewa Allah ba daban yake da wannan duniya ba wa laysa fawqahu kuma Allah ba saman wannan duniya yake ba ولا يجوز الإشارة إليه حسن كما الله بازي يو أي إشارة غريشي أقابون ديكي حسي أكي غريشي با فهذا باطل وغير صحيح وانا برناتي كما بادي دي بني معنى ينزينا فسر أبن ديكي نسي أم فسر معنى خيز سنن كما أغانا شنزي يو أم فاندشي وجن مغانا غمد الله كما زي يو با فيا فسر أمنا أبن دسوسكي نفي دا حيز شوى الحيز شيني abunda yake da gaya sananniya aljiha shine wuri wanda ake nufata to duk wanda yake talakin cewa Allah ba shi da jiha kuma ba shi da ba shi da hayyiz sai zama abunda yake nufi da jiha shine Allah ba shi da wurin da yake dan haka Allah ba daban yake da wannan duniya ba abunda yake nufi da babu hayyiz Allah baya saman wannan duniya dan haka Allah yana cikin wannan duniya da zatin shi to wanda ya faɗi wannan magana barna ya faɗa ko ba gaskiya bace وين أراد بقوله إن كو هنا نفل ليس متحيزا ولا في جهة باشد حيزي كو بيد جهة أن المخلوقات لا تحيط به إذن يضم هنا نفل انتوا حل التوبس كيوه ألبا ولا تحصره بس إياكا انتيد ألا يكبا فالمعنى حق تولنا نقسك يعني دم آية أبو يبانش ولا يهيطون بإلمه هو من شيء تكاغا ونا نقسك يعني والتعبير بهذه الألفاظ بدعة أما ردا هكا فلن ونا اللفظة بدعة fadan su bid'a ne ba haka abun yake ba ma'ana akwai abun da gaskiya ne misali jama'a kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam addini ce gaskiya ce kuma furta cewa ina son ka ya manzo Allah gaskiya ne wannan domin Umar ya furta ko amma mai da abun ya zama shine wato jigon rayuwarka duk inda aka kada ma ganga kai ne wali mai piano ko wani shedani kai tawaka kana cewa kana kaunar manzo Allah I love you hada I love you kamar kana magana ta bazawara to wannan bid'a ne domin ba shine abin da sabai suka tare suna yi ba kaga asalin abin gaskiya ne amma yanayin yadda aka mu'amalance shi to ba daidai bane kuma sai mun yi takatsantsan wajen yin radi ga abubuwan waɗannan domin akwai abubuwan da suna da asali amma yadda ake mu'amalanta su ba daidai bane haka kaunar ahlul baiti da soyayyar su daidai ne shari'a ce amma yadda ɗan shi a suke mu'amalanta abin shine su kirkiri wata gaba wahamiya su ce akwai ta tsakanin ahlul baiti da sahabbai sannan kuma su ƙara rabawa su ce su sure ɗan bangaren ahlul baiti a wannan gaban mu kuma mu ne ɗan bangaren sahabbai a wannan gaban to duk wannan barna ne da farko dai babu wannan gabar wahamiya da suka kirkira akwai mutunci da zaman lafiya tsakanin ahlul baiti da sahabbai in fact su kansu ahlul baiti wani bangare ne na sahabbai wata runduna ce a cikin rundunar sahabbai sannan kuma raba wanda suka yi cewa ku ahlus sunna ku ne masu goyon bayan sahabbai su kuma su ne masu goyon bayan albayti ƙarya ne wannan mu ne masu goyon bayan gaskiya su kuma su ne masoyan zuciya da suka fake da albayti suna wannan son zuciya to kaga asali abun daidai ne kaunar albayti ko amma yanayin da suka mu'amalanci shi shine ya zama bid'a haka anan kokarin tsarkake Allah daga kamantakekeniya da mutane gaskiya ne amma yadda suka mu'amalanci abun shine yake barna domin sai amfani da lafazan da ba su ne Allah ya amfani da su ne tsarkake kanshi ba ina fata mun gane wannan shine sai malai yake cewa a li adami wurudin nassi biha saboda nassi bai zo da ita ba wa li annaha tuhimul ma'ana al-awwala saboda kuma da zaran an ji kalmar waccan ma'ana ta farko ita ake fara ita ce ke fara zuwa cikin kwakwalen mutane dan ita ce primary meaning na kalma wa aidan har ila yau man asbata al-hayza wal jaha lillahi wanda ya tabbatar wa da Allah hayiz da jiha fa in arada al-awwala in ya zama yana nufin na farkon can ne fa hadal ma'ana haqqun duna al-lafz wannan ma'anar gaskiya ce amma banda lafazin wa in arada al-ma'ana al-thani in ko yana nufin ta biyu fa hadha batilul lafzan wa ma'ana sai zama anan kuma barna ce a lafazinta da ma'ana wa kad atala shaykhul islami an nafasa fi hadhihi almas'alati bil bahth wal munaqasha ibnu taymiya ya tsawaita numfashi ma'ana ya zage damtsi wajen yin magana game da wannan mas'ala a ainihin cikin littafin shi da dama karanta alal sabil misal naqd at-ta'sis a cikin mujallad na biyu shafi na 114 har zuwa shafi na 262 wajen shafuka nawa jama'a wajen shafi fiye da 100 tun daga 114 zuwa 262 wajen shafi 150 wa ma ba'da da kuma abin da ke bayanta da kuma shafi na 202 wa ma ba'da da kuma alfatawa a cikin mujalladi na 17 shafi na 443 wa ma ba'da da kuma a cikin mujalladi na 5 shafi na 262 zuwa 266 da kuma shafi na 298 wa ba'da da kuma at-tis'iniyatu li shaykh al-islam a cikin mujalladi na 1 shafi na 71 zuwa 78 risalatu doktora wannan littafin anan sai malai ya ce thesis ne ko dissertation na PhD na degree na 3 tahqiqu doktor Muhammad al-Ijlal wato a zahiri shi wannan Muhammad al-Ijlal ya dauki littafin risala tis'iniya yayi aikin tahqiqin wannan littafi da yayi aikin tahqiqin littafin shine a matsayin binciken da ya gabatar majami'a da ta bashi PhD ina fata mun gane to sai dai nan a ilmance ire-iren waɗannan in an zo ambatan sunan mutumin ba ambata da laƙabin domin PhD sai da ya gama aikin aka bashi san da ya aikin shi ba PhD holder bane ya kamata mu kula da wannan jama'a shi sa a ka'ida ta bincike na ilimi idan aka zo rubuta references na sunaye littafai da malamai ake cire musu gaba ɗaya alqabul ilmiya ba a cewa wani sheikh ko wani doctor ko professor domin muhakama ce nan in ana muhakama mutum kuma ba a bashi laƙabi sunan shi za a faɗa tsura dan kuma ta yiwu da tattafan da ake ishara zuwa gare su yayi su a lokuta mabambanta misali zaka yi samu wani professor ne a soil chemistry kamar director na mu misali ko reader ne a soil chemistry insha Allah amma ya da rubutun da yayi wata kila tana da degree daya ko project din shi na degree don kai baka reference da project din shi na degree ba zaka ce Dr. Nafiu Abdu ba sai daga ce kawai Nafiu Abdu domin san da yayi wannan aikin shi ba doctor bane ina ba da mun fahimci wannan kuma a cikin aikin ba za a ga influence ko yanayi na cewa wannan yana da degree uku ba tabbas ba za a gani ba domin kwando shi a lokacin ba ta kai haka ba to da haka idan ana hujja da bincike wanda suke academician academic bincike to ba a saka alqabul ilmiya titles duka cire su ake sunan mutum ko a faɗa tsura wana wana wani kawai in ya so magana da ya faɗa ita ta hukunta in ya cancanci wannan lakabin ko bai cancanta ba. Amma wasu malamai akan tantafin Munir Ba'ala Bakki yana nan a nan makarantar littafi na ainihin risala da yayi akan wato al-Manhaj al-Bath, to a wurin sai ya ambaci cewa amma wasu malamai da wasu masana suna ganin babu laifi a dinga ambata saboda girma malamai yana cikin gaba daya kalta na musulmai. Haka ya fada, yace dabi'un da al'adun da duka kasashen musulmai, wannan kowane musulmai a duk inda suke rayuwa za ga addini ya karantar da girma malamai. A ce al-Ghafar Tamalan, al-Raini, al-Nguburu, Mujibbo, ya Sheikh, ya Fulan, ba a fadan sunayen malamai haka gundarun su. Wancan al'adar Turawa su haka suke, dan shi Bature ba ruwan shi, kowa zaka ji sunan shi ne kawai tsuran shi, wana wani kawai Mr. Barack Obama, shugaban kasa America, the man occupying the most powerful seat in the world, amma sunan shi babu lakabi, kawai Mr. din nan kaman mallam ce da Hausa na ba ta mun fahimci wannan, amma mu fa to kaga Clinton professor ne na logo, amma ba a taba jin cewa an ambace shi a ce professor ba. Mu ko ba zaka ji mutum suna da laƙuba wajen layi uku sai an ce Alhaji Dr. in bracket wana wana wani OON ai kuma GPRS ma alawan da gani ko a sake yin kama ai ta sakawa laƙuba iri, sannan a kan sai a ce dan masanin Hadeja kuma a ce sarkin malaman Katuru kuma yariman gari kaza, duk sai an saka wannan, sannan kuma sai ka an ce His Excellency ne ko Right Honorable ne, sunan gaba ɗaya laƙuba sun kewaye shi, kuma wannan sunan haka za a dinga wuta shi koda obituary din shi zai, ma'ana ko ya bar duniyar nan ba wai dan ya bar majalisar dokoki ko ya daina wannan muƙamin ko ya daina wannan aiki na professorship ba, ba za a fasa faɗan sunan ba, har ma zaka ji ana cewa wane wane sai a ce mai girma tsohon gwamnan jihar kaza, wani irin wato craziness ne ya samu mutane game da alƙab jama'a. To dai mu al'adar mu ce wannan, kuma baka raba mutane da wannan al'adun eh director, zai yi wannan raba mutane da al'adun nan ba zai yi ba, da ko wanda in ka ce mishi wane baka ce professor ba, wallahi ko amsa ba zai ba, in ka ce mishi wane baka ce doctor ba sai ce kana mishi bakin ciki, kana mai bakin ciki, ya sha wahala ya samu PhD shekara 8-10-13 kana bakin ciki, ko baka ce mishi Alhaji ba ce ka gani ko wane yana bakin ciki, na soke farali ko ce ai baka san nayi aikin Hajji ba rawar can ba, kana kiran su da mutum yake wannan hala baka san naji Hajji ba, ai Alhaji ne ni. To kaga mu muna da wannan tabiyar a takeice akan tantafin Dr. Munir Ba'ala Bakki, wani babban masani na tarihi, Allah shi kyauta. To sai malai yace fa in qalu isbatul uluwi ala al-arsh ma'ana fa tahayyudi ma'lumun fasaduhu bid darura, idan suka ce tabbatar da wuri ga Allah, ma'ana tabbatar da uluwi ga Allah akan al-arsh tare da kore tahayyuzi cewa yayi occupying wani wuri, ma'lumun fasaduhu bid darura, wannan abu ne wanda larura ne, wato kowa ya san ba haka bane, bai yiwa ce Allah yana da wuri da yayi uluwi akan duka sauran wurare, sannan kuma ce Allah bai yi occupying wani wuri ba, wannan suka ce ya saba wa irin hankalin shi. Ujibu, wannan ujibu ne a gyara ba ujibiyu ba, ujibu an yi taqdimu da ta'khir, ya un ya kamata ta zo sannan ba'un. Ujibu bi anna isbata mawjudin la dakhil al-alami wala kharijahu a'zamu fasadan, sai a ce to ai tabbatar da kuka yi da cewa akwai wani abu wanda baya cikin duniya kuma baya wajen duniyan nan, to wannan shine mafi girman barna, kuna kuka ce za a samu abu ko dai yana ciki ko bai ciki, wa abadu anil ma'quli min al-awwal, kuma yafi nisa daga hankali fiye da wancan na farkon. Falau urida ala al-uqala al-qawl bi anna hunaka mawjudan la huwa dakhil al-alami wala kharijahu, da za a gabatar wa masu hankali a ce akwai wani abu, akwai shi abun amma baya cikin duniyan nan ko baya wajen duniyan nan, idan da suke cewa bai gaba bai baya bai sama bai kasa bai dama bai hagu, kaga wannan ya abudu mala adaman yana bautawa ba komai. wal qawlu a gabatar da masu hankali wannan magana da kuma wal qawlu bi anna hunaka mawdudan kharij al alam a ce kuma ga wani abu cewa akwai wani abu a wajen duniyar nan walaysa bi jismin jismi wala mutahayyin amma ba jiki ne irin namu ba ba kuma yayi occupying wuri inda muke occupying ba ma'ana da magana da kuka ce kun yadda akwai Allah amma baya cikin duniyar nan bai wajen duniyar nan da kuma mu da muka ce mu ma mun yadda akwai Allah amma bai cikin duniyar nan yana sama da duniyar nan amma kuma ba irin yadda kuke cewa yayi occupying space irin yadda kuke faɗa ba a ce masu hankali su duba wace magana ce a cikin wannan tafi kama da hankali babu shakka ta mu ce tafi kama da hankali tasu kuma tafi kama ta mahaukata alal ma'anal ladhi yuridu al mutakallimuna bisa wannan ma'ana da ƴan alwujudi suke nufi kana hadha aqraba ila al ma'quli min al qawl al awwal babu shakka wannan namu zai fi kusa da abin da yake hankali na karba fiye da wancan zance na farko mala yace a duba littafin ainihin wato al fatawa ta ibn taymiya a cikin mujallad na 5 shafi na 285 zuwa da 86 ina ganin lokaci yayi tafi sosai kuma mun yi karatun shi ma ya tafi sosai kuma karatun gashi yau dai haka yake cakude yake a faɗi gaskiya daga bangaren malaman gaskiya a kuma haka yi to barna daga bangaren malaman barna ina fata mun yi iyayen mu wajen bayani gurgurdan hali da kuma isharori zuwa ga yadda za a fahimta da misalai awon da muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan su ya sa kuma dan Allah muke yi Allah kuma ya gafarta mana kurakuran da suka faru gare mu saboda karancin ilimi da rashin iyawa da kuma ainihin wato gazawa irin ta dan adam Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a cikin wannan watan Ramadana da ya fara yau Allah gafarta mana kurakuran mu Allah ka jikan mu gaba daya Allah ka sa ƙarshen watan nan mu zama daga cikin mutanen da zaka yarda da su waɗanda zaka dauka darajar su muna amfani da wannan dama muna addu'a ta musamman ga ainihin babban malamin mu Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani wanda ya asasa wannan makaranta ta Darul Salafiyya muna roƙon Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta mishi ya Allah ka an shahadan malamin Albani Allah ka dauka darajar shi Allah ka sanya can tafiye mishi nan ya Allah da shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Umma Abdulbari Allah ka dauka darajar su cikin siddiqai da shahidai da salihan bayinka na gari a cikin illiyina ya Allah abubuwan da waɗannan bayina ka suka bari a baya tun daga kan iyalansu da ƴan uwansu da ainihin ayyukansu na alkhairi da wannan babbar cibiya ta karantawa da nazari da bincike akan addinin musulunci da boko wanda muka fi sani da Darul Hadith Salafiyya Allah ka ɗaukaka waɗannan abubuwa Allah ka yuƙaƙa su Allah ka sa su wuce yadda malam ya tsammani ya Allah ka sa mutu mu ma akan hanya irin wanda malam ya mutu akai Allah ka hada fuskokin mu da su a ainihin gaban manzonka na rahama a tsallaken al'arshinka sa'annan kuma muna addu'a ta musamman ga wannan kasa ta Najeriya musamman bangaren arewacin Najeriya din nan wanda yake fuskantar matsaloli na tsaro da ainihin wato tattali da siyasa ya Allah ka gyara mana waɗannan matsaloli da muke fama da su Allah ka kawo mana iyakar su Allah ka canza mana zuwa yanayin da yafi wannan alkhairi Allah idan laifuka ne muka yi maka ya Allah kake mana waɗannan ainihin wato jarabta Allah mun tuba ka yafe mana idan kuma jarabawa ce ya Allah kake jarabtar mu ya Allah ka yaye mana wannan yanayi Allah ka canza mana wannan hali da muke ciki na kashe-kashe da sace-sace da buga babumai a ko'ina a fadin wannan ƙasa Allah ka maida al'amarin mu akan ya zama yana hannun mutane zaɓu daga cikin mu Allah ka raba mu da tabewa a cikin addinin mu da rayuwar mu Allah ka gyara mana ayyukan mu ka tsare zutukan mu daga munafunci da bakunan mu daga riya da ƙarya da fasikanci da maguzanci Allah ka sa mu cika da imani ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh